Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Na fatan an wuni lafiya. Ahmad Hafiz Baballe ne tare da Zahra Aminu Fage. Muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jamhuriyar Nijar jama'a na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan sunayen 'yan takarar zaben shugaban kasa na watan Disamba da aka fitar. Bayan nan kuma za ku ji cewa an bude manyan makarantu a jihar Yobe, bayan shafa watanni sama da 7 suna rufe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman. Wannan karan kan nasarori ko akasin haka da aka samu kan masu garkuwa da mutane a Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Washington DC. Amma kafin nan ga Zahra da labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kokarin da duniya ke yi don samar da allurar rigakafin COVID-19 yana samun nasara bayan da aka samu labarin yiwuwar samun wata allurar rigakafin. Kamfanin Moderna da ke Amurka ya sanar a yau Litinin cewa gwajin allurar rigakafin ya yi tasiri da kashi 94.5% a kan kamuwa da cutar, gwargwadon sakamakon farko daga gwajin na uku da na ƙarshe a asibiti. Katafaren kamfanin harhaɗa magunguna na Massachusetts ne ya kirkiro allurar rigakafin tare da haɗin gwiwar masu bincike da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na gwamnatin Amurka. Yanzu Moderna shine kamfanin harhaɗa magunguna na biyu da ya samu nasarar tasiri mai inganci fiye da kashi 90 mako guda bayan da kamfanin Pfizer na Amurka da BioNTech na Jamus suka zama na farko wajen sanar da gagarumin nasarar. Yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan 11, gwamnonin jihohin Amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar. Gwamnan Michigan Gretchen Whitmer ta bada sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa ɗalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima. Sannan tarika a gidaje kada ya wuce mutum 10. A jihar Washington da ke arewa maso yamma, gwamna Jay Inslee shima ya hana cin abinci a gidajen sayar da abinci kuma ya umarci shagunan sayar da kaya su takaita yawan kwastomomin da za a bawa damar shiga zuwa kashi 25%. Sannan an takaita tarurrukan da ake yi a waje zuwa mutum 5, yayin da aka haramta tarurrukan cikin gida na waɗanda ba 'yan gida ɗaya ba. Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar Iota ta kai ƙarfin mataki na 5. Wannan shine karon farko cikin wannan shekara da wata guguwa ta dunkule haka. Ana kuma ganin za ta zo da iska mai haɗarin gaske mai cike da barazana ga rayuwar jama'a da ke zaune a tsakiyar Amurka. Yankin da ke ƙoƙarin farfadowa daga guguwar Iota da ta yi kace-kace da yankin. A sabon rahoton da ta fitar kumar da ke sa ido kan bala'in guguwa ta ce guguwar Iota na nisan kilomita 160 da gabashin kudancin Porto Cabeça na Caragua, inda take tafiyar kilomita 260 cikin sa'a ɗaya. Hakan na nufin ita ce guguwa mafi ƙarfi da aka gani a wannan shekara. Masu hasashen sun ce ainihin guguwar za ta sauka a yankin na Caragua a daren ranar Litinin a kusan daidai inda guguwar Iota ta sauka makonni 2 da suka gabata. Guguwar ta hallaka akalla mutane 50, ta kuma ruguza gidaje da dama tare da kayar da turakun wutar lantarki da haifar da zaizayar ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen tace Pompeo zai tattauna ranar Litinin a ganawarsa da Macron da ministan harkokin wajen John Yves Le Drian. Pompeo yana cikin rangadin kasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a kasar Turkiya don ganawa da Ecumenical Patriarch Bartolomeo na daya, shugaban Kristoci da ke bin dariƙar gargajiya na duniya a kasar Girka.
To a gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, ‘yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu bayan da karshen makon jiya kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen mutanen da suka cancanci shiga zaben shugaban kasa na watan gobe. Yayin da kotun ta yi watsi da takaddun jagoran ‘yan adawa Hama Amadu, a ɗaya ɓangaren ta bai ɗan takarar jam’iyya mai mulki Bazoum Mahamad izinin shiga wannan zaɓe, duk kuwa da cewa wasu ‘yan ƙasar na ƙalubalantar takardunsa na shaidar zama ɗan ƙasa. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sule Mumunu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Muhimmancin wannan zaɓe ya sa kowanne daga cikin ɓangarorin siyasar Nijar ke ƙirarin shi zai yi nasara a wannan fafatawa ta 27 ga watan Disamba. Matakin baiwa ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazoum Mahamad damar shiga wannan zaɓe a yayin da kotu ta yi watsi da takardun jagoran 'yan adawa Hama Amadu saboda rashin cancanta ya sake farfaɗo da wannan muhawara a tsakanin magoya bayan 'yan hamayya da masu mulki. To amma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Alkasim Abdulrahman na cewa
rashin takara Hama ko shiga takarar Bazoum ba su bane ke zama kwalliyar zaɓe a jamhuriyar Nijar. Abubuwan da ke da mahimmanci bisa wannan zaben sule, amma in ka diba cikin zaben akalla akwai tsohon shugaban kasa guda biyu. Akwai shugaban kasa na farko da aka zaba a demokradiyance, Mamma Usman yana cikin zabe. Akwai tsohon firayim minista, tsohon shugaban majalisa irin su Sani Umar. Rawar da matasa suke takawa ko a matsayin su na 'yan takara ko kuma a matsayin su na shugabannin ma yakin neman zabe na muhimman 'yan takara, wannan shike da mahimmanci.
Kundin zaben jamhuriyar Nijar a sashen sa na 137 ya ayyana cewa jam'iyyar siyasa na da 'yancin mai gurbin 'yan takararsu na farko idan buƙatar hakan ta taso. Sai dai wani masanin doka Dr. Maina Bukar Karte ya ce doka ta fayyace dalilan da ke bada damar aiwatar da irin wannan sauye-sauye.
Abu guda uku ne suka bada izinin a soya, wato in ɗan takarar kamar ya zama babu ko kuma ya shiga cikin wani hali lahiya shi ba shi damar ya yi takarar har ya nemi kujerar, ko kuma an tabbatar da takardun shi an ba da izini amma ana tsakar kampani sai aka lura da kai an yi wata bantuwa wannan kuwa a dalili kaza bai kamata ba a ba shi ma izini. An ba jam'iyyar damar ta sauya dan takarar, amma jam'iyyar da aka maida takardun ta kauye a ba ta damar ta sauya dan takarar. Wannan wato gundun tsari na kasar Nijar bai ba da damar wannan ba.
A nasu bangare masu rajin kare demokradiyya irin su shugaban kungiyar Fuwa da Sanfuwa Nasir Saidu na cewa kula da batun mutunta ranakun zaɓe ita ce maganar da ya kamata a maida hankali a kanta a wannan lokaci da aski ya zo gaban goshi.
Har yanzu kana da labarin wurare da yawa na kasa ba a samu karti ba. Bayan an samu karti jam'iyyoyi waɗanda za su takara da sai an buga lambobinsu, sa'annan a maida, sa'annan a kai kayan zaɓe, sa'annan shugabannin zaɓe su ta yi su fara horon mutane wanda za su yawurin zaɓe. Duk wanga abu ne wanda ka buƙatar lokaci. Alhali yau sauran mu sati uku ko kuma abin da bai kai sati hudu ba zuwa ga zaɓe na farko. A ganin mu shi ne ya kamata a ce 'yan siyasa da 'yan ƙasa duka gaba ɗaya sun fara magana bisa ga wannan abu yadda duk wani abu wanda ka sani.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, to daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, inda a yau Litinin gwamnatin jihar Yobe ta ba da sanarwar sake bude dukkan makarantun gaba da sakandare da ke fadin jihar da aka rufe tun fiye da watanni bakwai sakamakon annobar cutar COVID-19 da ta addaba kasashen duniya baki daya. Daga jihar Yoben ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Nan Litinin 16 ga watan Nuwamban 2020 ne dai gwamnatin jihar Yobe ta ba da sanarwar bude makarantun gaba da sakandare a duk fadin jihar da kwace fiye da watanni bakwai suna rufe sakamakon matsalar barkewar cutar COVID-19 da ya dubi kusan dukkanin fadin duniya. Kwamishinan ilimi mai zurfi da jihar Yobe Professor Muhammad Munkaila yace yanzu hakan sun riga da sun kammala shiryawa na daukan matakan kariya ga dalibai ga ma'aikatan da ke aiki a waɗannan makarantu don kare su daga kamuwa daga cutar COVID-19 din. Yace cikin waɗannan makarantu guda 5 da ake da su na gaba da sakandare a jihar Yobin guda hudu ne kawai za a bude, yayin da jami'a mallakan gwamnatin jihar Yobin za su ci gaba da kasancewa a rufe. Professor Munkallan ya kuma jawo hankalin daliban da za su koma karatu da cewa su dukufa wajen mai da hankali wajen karatunsu.
Abin da zan gaya dalibai dai su ne su sake jajircewa, sun zauna a gida, kowa ya gaji zaman gida, saboda haka su mai da hankali a wajen karatunsu, su jajirce su ga cewa abin da ya kai su makarantar nan sun yi, kada su yarda su yi abubuwan da zai tada hankali, musamman ma su guji shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma abubuwan da bai kamata ba. Alhamdulillahi matasan Yobe ko wannan zanga-zangan da aka yi ba su shiga ba, kuma ɗalibai su ne suka fi yawa a jihar Yobe, amma duk da wannan rigingimu da ake matasan jihar Yobe ba su shiga ba, kuma abin yi muna yaba musu saboda wannan gwamna ma kuma ya kwantace da gani cewa matasan jihar Yobe ba su shiga wannan zanga-zangar da aka yi ba. Mun umarci shugabannin waɗannan makarantu tabbata sun tanar da abubuwan da ya kamata wajen wanke hannu, kuma duk ɗaliban da za su zo su tabbata suna da wannan takunkumin rufe baki da hanci.
Na kuma tambayi Professor Munkailan ko menene yasa aka cire jami'a mallakar gwamnatin jihar Yobe cikin jerin makarantun za su bude a wannan Litinin din?
Kamar yadda na gaya muku tuma an bude, to amma kuma idan kuka sani akwai malaman jami'a suna yajin aiki yanzu, wanda dole ne sai an zauna an dan tattauna mu ga cewa ba mu samu wata matsala ba. Abin farin ciki shine yawancin abin da malaman jami'a suke nema a jihar Yobe gwamna dai ya biya musu, banda a allowance nasu wanda ya rage, kuma shi ma yanzu gwamna yana kokarin ga cewa an biya su. To bace haka kuma yadda jami'a take suna da tsare-tsaren su wanda ya kamata gwamnatin jihar Yobe ta so ta musu katsalanda, ta ba su dama su zauna su kira lokacin da ya gamata su kira daliban.
Dan kuma tambayi wani dalibi ko ya suka ji da wannan sanarwa sake bude wannan makarantu nasu.
Sunana Abdullahi Muhammad Musa, true student ne a really gaskiya na yi farin ciki da wannan magana, musika sosai ma na yi farin ciki akan ta matsayina na suriya halin da nake ciki.
Me ne kuke bukata a matsayin ku na matasa wannan jaha da kuke so ku jawo hankalin shi gwamna ko kuma gwamnati?
Eh, to abin da muke bukata gaskiya muna so ya zama to a ce idan mun gama da dan qualification namu dan samu aiki ko ada a wani karamin guri ne kasa wanda mu ma mu ji dadin mun yi karatun kuma mu yi alfahari da shi.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga jihar Yobe, Najeriya.
A gare da Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga Sani Shaibu Malumfashi da rahoto na musamman.
Batun tsaro a Najeriya batu ne da yake cikin zukatan shugaba Buhari da kuma gwamnonin jihohin da abin ya shafa tare da sarakunansu na gargajiya. Kusan kullum a arewacin Najeriya sai ka ji mazauna yankunan karkara suna kuka, ko wancan ƙauye an kai musu hari, ko kuma can an saci wasu, ko an kashe wasu, an kuma saci wasu mata an yi musu fyaɗe. Abin da ya ba daɗin ji. Masu kula da harkokin yau da kullum suna yabawa da irin kokarin da gwamnatin tarayya take yi a baya-bayan nan, wato watanni kusan hudu da suka shuɗe, inda ake fatattakan su waɗannan mahara domin an aje rundunonin soja wanda dama da shi gwamnatin Buhari ta fara kalaci a arewa maso gabas, wato Yobe da Borno. Yanzu kuma da abin ya yi kamari a jihohin Katsina da Zamfara, Sokoto da kuma Kebbi, musamman yan operations health sanity da aka jibge su a sassa daban-daban na Faskari, Jibiya, Katsina da wajen su Dandime, inda suke kai hari da zaran an sanar da su, sai ga kuma a lokuta da dama suna yin nasara, don ko baya-bayan nan sun kashe mahara sama da 200, kamar yadda wannan jiyau ya tabbatar mani.
Daga baya kuma sojoji suka zo da jirage, sojojin kasa suka zo, aka bi barayin aka yi musu kwanton bauna, inda Allah ya sa aka samu nasara, duk kusan yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su. An kashe yan ta'adda sama da 300, a kwashe su kanta biyu wani ƙauye ne sabon layi nan wajen Mai Gora. Da sun ban mutane ma na ta zuwa na kallon gawakin, daga ba kuma suka hana.
Ko a asabar din nan da ta gabata, dandanan yan sanda ta jihar Katsina tare da sojoji da yan sintiri sun kama yan ta'adda 15 tare da kwace dabbobi 495 daga hannun maharan. Kakakin rundunar yan sanda SP Gambo Isa ya kara mana haske game da nasarar da suka samu.
Mun kai wasu subamai har guda biyu. Na farko dai area commander Dutsen ma shi ne ya kai wannan subamai, inda ya jagoranci yan sanda da tawagar yan vigilante, inda suka samu labarin cewa an ga barayi dauke da bindigu kera AK-47 sun kai akan babura wajen guda goma, sun rako wasu shanu a zuwa wani ƙauye da ake cewa tsaunin Bala a karamar hukumar dan Musa. A lokacin da kuma aka samu labarin cewa da suka rako waɗannan shanu da tumakai zuwa wannan ƙauye kuma sun juya sun koma. To dalilin da yasa area commander da ɗan sanda suke musu kwantan bauna kuma Allah ya ba da nasara a ciki aka kama mutum 11 karkashin jagorancin wani Alhaji Adamu wanda ake wa lakabi da Shantal. Ya shahara kuma yana ɗaya daga cikin gagagagan barayi da muke nema waɗanda suke damunmu da wannan sata ta dabbobi da sata da garkuwa da mutane. Mun kama shi da waɗannan mutum 11 kuma an sami shanu guda 185 da tumaki guda 54. Har ila yau a wannan rana da DPO na Batsari shi ma ya jagoranci Operation Fufada da kuma na sharan daji da tawagar 'yan vigilante inda suka fita patrol har suka kai kan hanya wacce ta taso daga Dankar zuwa ƙauyen Dangayya a karamar hukumar Batsari. Kuma Allah ya ba su nasara suka yi kicibis da wasu waɗanda ake zargin su uku ɓarayi ne daga cikin daji suke kuma an same su da shanu guda 43 da tumaki guda 213 waɗanda ake zargin cewa na al'ummar ƙananan hukumomin nan ne waɗanda aka sata aka kora cikin daji. Kuma karka manta cewa damuna ta riga ta wuce kuma cikin dajin yanzu ya riga ya musu zafi saboda operation kala-kala da ake yi. Akwai operation Sahel Sanity wanda yake na sojoji ne da Special Forces da Air Force da kuma operation Fufada da sharan daji sannan kuma ga haɗin kai da muke samu daga 'yan vigilante. Saboda haka daji yanzu duhu ya yi sauki an samu haske kuma ƙoƙari suke su da cewa sun fita daga cikin dajin nan domin shigo cikin mutane su saje. Kuma wannan shi ne dalilin da ya sa muka tare ko ina duk wata hanya wacce za ta fito daga cikin dajin Rugu domin ta shigo cikin gari kuma muna kan nasara akan waɗannan 'yan ta'adda.
A jiya kuma sai ga labari ya bullo cewa bayan la'asar mahara 'yan bindiga sun tare hanyar Kaduna zuwa Abuja suka sace mutane 9 daga cikin wata bus din da suka tsaida suka dan bude mata wuta inda har direban ya mutu ɗaya fasinja kuma na gaba daga bisani ya karasa kafin a kai asibiti.
Me zaka ce kan wannan abu da yake faruwa ne?
To ga mun nan dai cikin wani irin yanayi da kawai mu ga mun ko an ce mana kawai masaya ga wasu daga wani cikin suka ce musali matsiya waɗanda suke gaba kuma an cari su suna can gaba saboda haka mu dai ga mun nan dai musu halin da muke ciki ba.
Wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya na daga cikin waɗanda aka tsare a hanya aka ce masu mahara sun tare can gaba saboda haka su dakata. To da ya sa mu natsuwa sai na zanta da shi.
Malam Nasiru, yaya ka ga yanayin wurin a lokacin da ake tsaye da kuci a kada kuci?
Wato abun tsoro ne a sani don saboda za ka yi tsammaka ita bindiga in aka harba ta za ka iya samun kowa ma. To amma nazuwar ce kawai ita ce wani abu abun da ma tunda muka taso daga Kaduna daga nan garin Gora din nan nake ta duba hanya har muka zo garin Gadar Malam Mamman muka wuce nufi Katari kenan ban ga jami'in ɗan sanda ko jami'in 'yan sanda ko guda ɗaya a hanyar nan ba. Wannan ya sa na lura akwai matsala. To ilai kuwa haka aka yi mun zo daidai dab da Katari a sai tsakaninmu ma da masu fashin nan bana jin ya kai mita 100 domin su riga sun tare wasu na kokarin su sa su kan layi su shiga daji da su kuma duk wanda ya zo yi kokarin juya suna harbinsa da bindiga. To wannan ya sa wasu suka fara juyawa daga wancan layi na dawowa Kaduna ba na tafiya Abuja ba. To mu ma nan dai muka yi riba su muka juyo aka zo aka tsaya ana jiran a lokacin da wannan abun ya warware aka gama satar mutanen sannan muka zo muka wuce.
To Allah ya kiyaye na gaba.
Amin amin.
Amin an dai isa gida lafiya.
Lafiya kalau da iso gida lafiya sai dai wayoyi da ake bugowa cewa akwai ma wasu da aka kama wasu dalibai da ake neman miliyan 30-30 daga wajensu waɗanda su ɓarayin suka nema.
Cikin wasu daga cikin wanda aka sace biye ɗin kenan ko
kuma ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello za su tafi Lagos wata tsangayar koyon Faransanci su 15 an sace su cikin wata motar safa ana neman miliyan 30-30 ga kowa. Ya nuna miliyan 30 sau 15 kenan in aka yi za a samu miliyan 300.
Allah ya saki.
Amin.
Nasiru Adamu El Hikaya, wakilin murya Amurka da ta ritsa da shi, Allah ya kubutar da shi. Jami'an tsaro na jihar Kaduna sun sami nasarar ceto mutane 9 waɗanda aka sace a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja a jiya bayan la'asar. Maharan dai kamar yadda kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Mr. Samuel Arwan ya faɗi cikin wata sanarwar da ya bada, ya ce sojojin da ke zaune a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja su ne suka ɗauki mataki cikin gaggawa a lokacin da suka samu labari, inda suka fatataki waɗannan mahara har sai suka ceto waɗannan mutane 9. Har yanzu dai da sauran rana aka ba. Sani Shabu Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tawagar 'yan wasan Super Eagles sun kammala gwajin cutar coronavirus kuma babu wanda ya kamu da cutar. A shirye-shiryensu na yin wasa na biyu na cancantar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka a birnin Freetown a ƙasar Saliyo. Kungiyar Super Eagles ta tabbatar da tashinta zuwa Saliyo a yau Litinin. Captain Eagles Ahmed Musa ya roki gafara akan wasan da Super Eagles ta yi da Saliyo a baya, wanda galibai 'yan Najeriya ba su ji daɗin wasan ba. Wasan da za a yi a gobe Talata ba zai samu halartar Victor Osimhen, wanda ya samu rauni a kafadarsa a wasa na baya a filin Samuel Ogbomudia a Benin City a ranar Juma'a. Osimhen ya koma kungiyarsa ta Napoli ne a jiya Lahadi. Dan wasan gaba na Liverpool Sadio Mane ya zirawa ƙasarsa ta Senegal ƙwallon ƙarshe da ya kai ta ga yin nasara akan Guinea-Bissau a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekarar 2021. Mane ya zira ƙwallon ne a minti 82 da yin wasan bayan an fitar da George Ngora dan wasan Guinea-Bissau a kashi na biyu na wasan. An kimanta Senegal a matsayi na farko wacce ta zarce kowa iya wasa a nahiyar Afirka, kana kuma ita ce ta biyu da ta riga ta samu gurbin shiga gasar cin kofin Afirka bayan Kamaru mai masaukin baki. Hukumar CAF ta tura gasar cin kofin kasashen Afirka ta shekarar 2021 zuwa shekarar 2022 ne saboda barkewar annobar COVID-19. Kaftin Ghana Black Stars Andre Didi Ayu ba zai samu buga wasan sharan fage na shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na shekarar 2022 ba, wanda kasar Ghana za ta fafata da kasar Sudan a gobe Talata sabili da rauni da ya samu. Tawagar wasan kallon kafar Ghana sun isa birnin Khartoum dake kasar Sudan saboda fafatawa da kasar Sudan na neman tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka a filin wasan Hilal dake Omdurman. Sun tashi daga birnin Accra ne a ranar Lahadi 15 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Tawagar Black Stars a makon da ya gabata ta lallasa Sudan da ci 2 da nema a filin wasan Cape Coast, wanda Andre Didi Ayu shine zura kwallayen guda biyu. A wasan League din Ghana kuwa an fara wasan Premier League din Ghana ta kakar shekarar 2020-2021 a ƙarshen makon da ya gabata tare da yin wasanni a duk cibiyoyin wasa a faɗin ƙasar baki ɗaya. Hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafar Ghana ta kaddamar da gasar Premier League din na cikin 65 ne a ranar Juma'a 5 ga watan Nuwamban shekarar 2020. Tsohon mai tsaron ragan England da Liverpool Ray Clements ya rasu yana da shekaru 72 a cewar hukumar ƙwallon kafa ta England a jiya Lahadi. Clements da yi wa England wasanni 61 ya fara sana'ar wasansa ne daga Scunthorpe United kafin ya koma Liverpool da wasansa. Kana ya yi wa Liverpool wasanni sama da 450 a cikin shekaru 14. Yana cikin 'yan wasan tawagar Liverpool da suka yi fice a cikin shekaru 1970. Suka lashe kofin zakarun Turai sau 3, suka ɗauki League ɗin England sau 5, kana suka ɗauki kofin UEFA sau 2. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Baba Yakubu Makiri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Kokarin da duniya ke yi don samar da allurar rigakafin COVID-19 yana samun nasara bayan da aka samu labarin yiwuwar samun wata allurar rigakafin. Kamfanin Moderna da ke Amurka ya sanar a yau Litinin cewa gwajin allurar rigakafin ya yi tasiri da kashi 94.5 a kan kamuwa da cutar, gwargwadon sakamakon farko daga gwajin na uku da na ƙarshe a asibiti. Katafaren kamfanin harhaɗa magunguna na Massachusetts ne ya kirkiro allurar rigakafin tare da haɗin gwiwar masu bincike da kuma cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa na gwamnatin Amurka. Yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan 11, gwamnonin jihohin Amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar. Gwamnan Michigan Gretchen Whitmer ta bada sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa ɗalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima. Sannan tarika a gidaje kada ya wuce mutum 10. Masu hasashen yanayi a Amurka sun ce mahaukaciyar guguwar Iota ta kai ƙarfin mataki na 5. Wannan shine karon farko cikin wannan shekara da wata guguwa ta dunkule haka, ana kuma ganin za ta zo da iska mai hadarin gaske mai cike da barazana ga rayuwar jama'a da ke zaune a tsakiyar Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen ta ce Pompeo zai tattauna ranar Litinin a ganawarsa da Macron da ministan harkokin wajen Jean-Yves Le Drian. Pompeo yana cikin rangadin ƙasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a ƙasar Turkiya don ganawa da Ecumenical Patriarch Bartolomeo na ɗaya, shugaban Kristoci da ke bin ɗariƙar gargajiya na duniya a ƙasar Girka.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku jo sabu kaɗan aikinmu da wani sabon shirin, ta misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. yanzu a madadin Zahara Aminu Bagyo da tafiya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.